The program is in Hausa.
Yanzu haka masu sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Niger za a yi jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko download ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a sarama assalamu alaikum barkanku da daren yau. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna fata kun wani lafiya. Yau Laraba 19 ga watan Agusta. Rundunar sojin Najeriya ta ce ƴan Boko Haram na ɗibar kashin su a hannun adajin Sambisa.
Akwai wasu ƴan ta'adda na Boko Haram da suka fito daga adajin Sambisa.
Za ku ji ƙarin bayani sanin da yake yau cira na jin kai ta duniya. Tambayar da muke so ku bugo ku ba mu amsoshi ita ce, banda kungiyoyin agaji, wani irin rawa jama'a su kansu za su yi takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin wahalhalun tarzoma ko wani bala'i? Lambar mu ita ce 2025655. Barin ƙara mai tambayar, banda kungiyoyin agaji, wani irin rawa jama'a su kansu za su yi takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin wahalhalun tarzoma ko wani bala'i? Yanzu bari mu fara cika labaran duniya.
Assalamu alaikum. Yanzu haka mahukuntan kasar Thailand sun bada takardar kama wani dan wata kasar waje da ake tuhuma da tada bomb din da ya dalilin mutuwar mutane 22 a wurin ibada a Bangkok. Shugaban yan sandan kasar Chief Samyot Pompom Mong shine ya faɗa yau cewa wanda ake tuhuma ana kyautar zaton cewa dan wata kungiya ce. Sai dai kawo yanzu masu bincike ba su tantance manufarsa ba da kuma kowane kowane dan wata kasa ce. Yace yana da yakinin cewa ba shi kadai ne ke da hannu ba wajen aikata wannan ta'asar ba, a'a suna da kungiya. Samu da ce biyo bayan wannan tashin bomb din, bayan kwanaki biyu duk mutanen sun kidme a cikin birnin. Mahukunta dai sun kawo wata zane na sifar mutumin da ake zaton shine ya aikata ta'asar, wanda ya nuna hoton wani dan taliki matashi mai gashi da kulkulalle, kana yana sanye da wani madubin ido mai madubin roba. Mahukuntan suka ce za su ba da ladan dala 28,000 ga duk wanda ya ba da bayanin yadda za a kai kamo shi wannan dan taliki.
Kasar Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar, wacce shugaba Salva Kiir ya saka wa hannu. Ministan yaɗa labarai na kasar Michael McCoy ya faɗa jiya Talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga wannan yarjejeniya sai ta tattauna da mutanen ƙasa tukunna domin jin ko menene ra'ayinsu akan wannan batu. Shi ma ministan harkokin waje Barnabas Mariel Benjamin ya ce a yau Laraba gwamnati za ta fara tattaunawa da kungiyoyi masu zaman kansu da jam'iyyun siyasa da kuma masu rawa da tsaki a harkokin ƙasa domin tattaunawa da za su samu hanya na sadidan akan wannan batu da ake ta kokarin samun zaman lafiya. Ya ce shugaba Salva Kiir ya ƙi ya saka hannu ne domin masu shiga tsakani ba su daidaita bayanan da ke cikin wannan kundin yarjejeniya ba. Sai dai a wani waje ɗaya kuma shugaban 'yan tawayen Riek Machar ya sa hannu a kan wannan yarjejeniya a birnin Addis Ababa tun ranar Litinin, makonni kakun ce sau'i kafin kawo ƙarshen wa'adin da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta rattaba ko ta shata musu. Wannan yarjejeniya dai ita ce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe watanni 20 ana yi, wanda ya sa mutane sama da miliyan 2 rasa matsugunansu. Sai dai shugaba Salva Kiir ya kasance cikin babban matsin lamba a jiya domin ya rattaba hannu. Ƙasar Amurka ta ce ranta ya ɓace matuƙa da gaske ganin yadda ƙasar ta Sudan ta Kudu ta yi watsi da damar da ta samu na ganin ta samu kanta zaman lafiya da ita da mutanenta. Wannan kalami dai na kunshi ne a cikin bayanin da mai ba da shawara akan harkokin tsaro Susan Rice ta bayar, inda take cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi gaban kansa muddin gwamnatin ta ƙi ta saka hannu a cikin kwanaki 15 na gani an kawo ƙarshen wannan tashin-tashina tsakanin ƙasar ta Sudan ta Kudu da mayaƙan 'yan tawaye.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu 'yan mata uku a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce sojan rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar sun yi musu fyaɗe. Wani jami'i mai magana da yawan Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa manema labarai yau ɗin nan cewa iyayen waɗanda aka yi wannan cin zarafin su ne suka kai ƙara a ofishin ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan ƙasar a cikin satin da ta gabata. An ce wannan abin ya faru ne a cikin 'yan makonnin nan, kuma amma sai ranar 12 ga wannan watan ne yayin waɗannan ƴan mata su kai maganar ga ofishin ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kawo yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya bata bayyana ko su wane ne suka aikata wannan ta'asar ba, amma dai bayanan da ke fitowa daga bayan gida na cewa ƴan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ne ake zargi da aikata wannan. Yanzu haka dai an yankewa gwamnatin ƙasar sojojin wa'adin kwanaki 10 da ta binciki wannan lamari, ko ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da bincike da kanta, ko a makon da ya gabata sai da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kori jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, wato Lieutenant General Babaka Gaye, saboda nuna halin asha da zargin da aka yi mashi wa masojojinsa na sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar.
A ƙarshe, kafofin yaɗa labarai na gwamnatin ƙasar sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da bindiga a tashar jirgin ruwa wanda ke arewa maso gabashin ƙasar a makon da ya gabata, waɗannan mutane dai suna da ɗaurin gindi ne na ƙusoshin gwamnati, kuma sun yi amfani da takardun bogi wajen samu wa kansu lasisin ƙarya da suka nuna na cewa an ba su izinin amfani da wannan waje. Wannan tonan sililin na cin hanci da rashawa dai ya fito sarri ne yau Laraba, wanda kuma hakan na iya ƙara fusatar da jama'a dangane da wannan fashewa da ta zamo sanadiyar rayukan mutane 114, sannan wasu da yawa har yanzu ba a gansu ba, kuma ɗaruruwa sun ji raunuka. Wani tsohon babban jami'in gwamnatin ƙasar mai suna Yu Shewei, dan tsohon marigayin babban sufetan janar ƙasar na 'yan sandan ƙasar, su ne suka fito suka bayyana wannan a cikin wani kamfani na IRL wanda ya mallaki wajen ajiye kayan, inda kuma abin ya fashe har ya bindiga wuta ta ƙone. A cikin hirar da kamfanin dallacin labarai na ƙasar Xinhua ya yi da Dong da Yu, sun bayyana cewa dai da gaske ne an yi amfani da wannan takardu na bogi wajen samun lasisi na ƙarya, kuma aka amfani da shi har aka killace waɗannan kayan fashewa a wannan waje. Dong ya ce ba shakka lokacin da suka buƙaci lasisin ne game da kare aukuwar gobara, kuma wannan shi mutum ya gana ne da jami'an kashe gobara na tashin jirgin sama da kuma kunce jami'an kashe gobara na tashin jirgin ruwan inda aka samu wannan fashewa, kuma a ɗan ƙanƙarar lokaci ba tare da ɓata lokaci bai samu wannan takarda na izini na ajiye waɗannan kayan fashewa a wannan waje. Waɗannan mutane guda biyu dai suna cikin mutane da yawa da 'yan sanda suka tsare dangane da tuhumar cewa suna da hannu a tashin fashewar, yayin da kuma hukumomi suke ci gaba da duba sauran abubuwan da suka janyo wannan fashewa. VOA. Shi kullu labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC. Alarin dinar sojin Najeriya na ci gaba da karfafawa jama'a gwiwa akan cewa ta kusa kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram da ke tayar da ƙayar baya musamman arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilin Murya Amurka a birnin Maiduguri, Haruna Dauda Biyu.
Rundunar sojan ƙasa na Najeriya ta fidda sanarwar cewa rundunar sojan ƙasar sun samu nasarar fatattakan wasu ƴaƴan kungiyar Boko Haram daga dajin Sambisa, ka kuma samu nasarar kame wasu gaggagan da ake zaton ƴaƴan kungiyar Boko Haram ne su biyu. Rundunar ta fidda wannan sanarwar ne da ke soke da sa hannun mataimakin daraktan huddar jama'a na rundunar sojan ƙasar, wato Kanar Sani Usman Kuka Sheka, wanda ya aikewa manema labarai cewa waɗannan ƴan ta'adda da suka yi ƙoƙarin tserewa daga dajin Sambisa sakamakon amon wuta da rundunar sojan sama ke yi masu, wanda hakan ya ba su nasarar kame wasu, suka kuma halaka wasu da dama, sannan suka gano makamai masu ɗimbin yawa su kuma lalata wasu. Sanarwar ta ce sun kuma kwace wasu motoci guda 7 kiran pickup da kuma babura da arsashe da arburusai da waɗannan maharaki amfani da su, wanda ya ce har yanzu kuma suna ci gaba da faroto waɗanda suka alcin. Mataimakin daraktan Kanar Sani Usman ya kuma yi min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan nasara da ya ce rundunar nasu sun samu kamar haka.
Iya kusan bayan la'asar akwai wasu ƴan ta'adda na Boko Haram da suka fito daga dajin Sambisa a cikin motoci da mashina, kuma motocin suna dauke da wasu makamai, muggan makamai suna neman zadudu daga shi dajin Sambisa. Kamar yadda ka sani ne, sojojin sama suna ta rubutan wuta akan wannan daji, to galibin sun gudu, shi yasa ma jiya sai da muka kama wasu daga ƴan ta'adda a wajen garin Gaidam. To kamar yadda na gaya ma, wato wajen Goza suka nemi su gudu, sojojin mu kuma suka yi artabu da su, a galibin su an kashe su, kuma an lalata motocin da makaman su, kuma wasu daga cikin motocin da makaman an same
su. Sojojin ka ce an kama wasu, kamar mutane nawa aka kama?
Mutanen suna da ɗan dama, har yanzu ana kan bincike haka, ko me ke nan kuma za mu shaida ma da jama'a.
To kamar ɓangaren su waɗannan mahara ɗin, akwai kamar waɗanda aka ci nasara kan su, kuma aka suka rasa rayukan su sakamakon wannan attack da kuka yi da su?
Kamar yadda na gaya ma, wato su ɗan ta'adda na Boko Haram, sojojin su ma an kashe su. To ka gani ba za ka ce ko wato an abin nan din su ba. A irin wannan babu yaudara babu ƙarya saboda wani alwashi ne da sojojin Najeriya suka daukan makansu na ganin bayan suke sa'a da sabon Oharam.
Ya batun wannan yanayin yadda mutanen garin Gozo suke ganin cewa waɗannan ƴan ta'adda sun fito ne daga zagin Sabisa kuma suna ƙoƙarin facewa ta garin Gozo.
Ya so alhamdulillah mutanen garin Gozo ka sani cewar wato garin Gozo nan ne waɗannan ƴan ta'adda na Boko Haram suka yi kirarin ne da kwatansu. Kuma alhamdulillah sojojinmu sun fatattaki waɗannan ƴan ta'adda. Mutane sun fara dawowa garinsu kuma rayuwa tana komawa kamar yadda ya kamata.
Ko a daren jiya ma sai da aka samu wasu rahotanni daga jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun halaka wasu mutane da dama a garin Kukuwa da ke karamar hukumar Gujiba, wanda hakan ya sa na tambayi kanal Salu Usman din ko ya wannan batu yake.
Sun fuka fillo da labari suke cewa kamar mutum 150 a zurfe 125 yau mai jin ya kara abin zuwa 150.
Na'am,
hakikanin gaskiya Haruna mun yi bincike kuma yadda muka ji labari ta san iya bayani da muka samu ba inda aka tabbatar da wannan dawa duka mutane suna shahiro. Shawar wannan ya ce ya je jana'iza dawa su fito iya ta dawa su fito ya ce ya ci sauran gawawwaki da sauran. Sannan kuma mu yanzu haka muna sojoji a wannan gobe sun kai ɗau ba wanda ya tabbatar da haka ko kuma wani abin da ya wara a wannan ɓangare na jihar Yobe kama yanzu.
Kana Sani Usman kuka she kake nan mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan ƙasa ke bayani game da nasarorin da ya ce sun samu a dajin Sambisa game da wasu mahara da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jama'a, idan ana biye yau ci ranar da aka keɓe a matsayin ranar jin ƙai ta duniya, to tambayar anan ita ce wani irin rawa jama'a za su iya takawa wajen ganin sun bai wa mutanen da suke cikin halin wahalhalu taimako. Amma kafin nan ga ɗan rajin gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama Awwal Musa Rafsanjani daga Najeriya zai mana bayani akan wannan rana. Awwal, me wannan rana take nufi ne?
To wannan rana dai rana ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ta musamman don wato tunawa ko kuma yabawa da irin mutanen da suka ba da gudunmawa don wato taimakon jama'a musamman waɗanda bala'i yake tunkararsu. Musamman irin waɗanda suka shiga masifu irin kala-kala na wajen irin kamar yaƙi ko kuma tarzoma ko kuma ambaliyar ruwa da sauransu dai. Musamman ma mu a nan Najeriya kamar inda ƴan tarzoma suke ta ciwa bayan Allah mutunci suke ta karkashe su suka sa suka rasa mahallinsu. To dole ne mu tsaya mai tunatar da wannan tunani a wannan rana kuma mai kokari mai kira gwamnati don ta kokari ta ga cewa wato babban muhimman ko kuma babban manufa da gwamnati ta sa aka yi don a kawo ƙarshen yadda za a yi maganin waɗanda aka suka rasa mahallansu. Wato national policy, national IDP or national policy ya zamanto cewa an sa mata hannu kuma an fara aiki da ita.
Ka san yawanci ƙungiyoyi ne suke irin wannan aiki na jin ƙai. Mutane fa waɗanda kawai suke zama ko ƴan kasuwa ko manoma.
Shi sa shi ne da babban hujjar kenan da muka yi wannan taro na ƙasa kenan yau don mu ja hankalin jama'a su jiƙan bayan Allah da wannan bala'i afka da su. Saboda yawanci mutane za ka ga cewa ma suna so su yi taimakon ba su ma san yadda za su yes te makadin ba. Saboda haka muna ganin cewa hada wannan gangami da muka yi yau da mutanen gwamnati da kuma kungiyoyi masu sa kai kamar su Red Cross din su kamar su UNHCR kamar su UNICEF kamar su American Embassy da Swiss Embassy da sauransu da mutanen Sede Yahu duk toran dai kungiyoyi kala-kala da suka zo suka hada kai da mu muka yi wannan taron yau. Muna ga cewa insha Allah jama'a ƴan Najeriya za su daɗa ƙoƙari su ga cewa sun ji kan waɗannan mutane da ake da aka gayyara da suka rasa mahallinsu. Waɗansu za ka ga cewa ma har iyalansu ma wasu sun rasa iyalansu. Wasu kuma za ka ga ƴaƴansu ma ba sa makaranta. Wasu inda suke ma suke zaune a cikin wannan kamar wannan kam ɗin za ka ga cewa babu wajen bayan gari mai kyau ma babu abinci mai kyau babu ruwa mai kyau. To dole ne mulki kokari mu ga cewa mun kira gwamnati da jama'a attajirai da sauran yan kasa ta taimaka dan taimaka wa waɗannan jama'a.
Kamar wani irin taimako, kamar wani irin taimako jama'a za su iya?
Taimako wajen bada kamar abinci, wajen taimako a wajen kawo magunguna a irin waɗannan wajen da aka zaunar da waɗannan mutane, da kuma babban abu shine zamanto cewa yaran da ba su suke irin wannan mazauni zamanto an sama musu da karatun da za su samu su yi.
Amma kamar wani hanyoyi za a bada wannan taimakon da tallafi din wani?
Akwai hanyoyi da dama da za a bi. Gwamnati, akwai hukumomin gwamnati waɗanda za su iya yin wani abu akan wannan, kamar misali National Refugee Commission. Akwai kuma kungiyoyi kamar kungiyoyin sa kai da kungiyoyin addinai da sauransu za su iya zuwa su taimaka a ba waɗanda abin da ya shafe su waɗannan taimako ba tare da an wawashe ba kuma an yi rashin gaskiya akan wannan al'amari.
Tuma da Awal Musa Rafsanjani kenan, dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Mun gode Awal.
Tony, wani gode.
Tuma da jama'a, akan wannan batu yau muke so ku bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinku. Banda hukumomi da kungiyoyi na jin ƙai, wani irin rawa al'umma za su iya takawa wajen ganin sun baiwa waɗanda suke buƙatar taimako agaji, musamman a yankunan da ake fama da tarzoma da bala'e-bala'e? Lamba mai ta ce 2022-2655-2655. A saka alamar tara plus da ɗaya. Yanzu mu shakata da wannan.
Ku tausaya, ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ‘yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ci wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ‘yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannan ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Ga tambayar, banda kungiyoyin agaji, wani irin rawa jama'a su kansu za su iya takawa wajen taimakawa jama'ar da ke cikin wahalhalun tarzoma ko wani bala'i? Mu kira mana farko a Kaduna. Wa a Kaduna?
To, assalamu alaikum, gararanci. Kana magana da Akarami daga Abubakar Gumaye, Kaduna, shugaban kungiyar murtalaka na kasarashin jihar Kaduna.
Akarami, a gurguje menene naka gudunmuwa?
To, gudunmuwa ta gaskiya dama mu mukan yi, mukan kokari mu ba su sutura haka ko kayakin abinci ko magunguna haka. Da haka gaskiya ma karanci na sanin irin wannan ranakun ko da cewa lokacin da
kake idan za ku ba su taya kuke mika musu idan za ku ba su taya kuke mika musu malam akademi malam akademi
da magunguna shine mutanen suka fi bukata gaskiya taimaka musu galadan
kana jin abin da nake faɗa kana ji na
eh ina jin ka
yauwa in ka bugu da Allah ka ringa dan saurarawa kamar wani taina kuke ba su taimakon wa kuke dauka kuke mika waɗannan kayayyakin sakawa da abubuwa
eh mukan je inda suke ne ka kaman nan wuraren mafiyanci mukan je kamar asibitoci mafiyanci wuraren da mun suke kwanci a asibitoci mukan je mu ba su ne hannu da hannu mukan je mu same su mu ba su hannu da hannu domin baba ba za mu sa gwanta a ciki ba ko ba za mu sa musamman wa an su masu kuma susa ba mukan
madala gada akademi bar mu je kwanta gora jihar Neja wa a Neja
ba kuma shi ne
wani ne
Malam Suleiman Kumbashi.
Malam Suleiman, menene naka shawara?
Na shawara ke kawai masu hannu da su ne. A rika jin ra'ayinsu. Suna ba da gudunmawa don a rika agaza ma wanda.
Wato banda kungiyoyin agaji da hukumomi masu dan abin hannu su ma su ringa dan kamar buɗe aljihunsu kenan.
Nuna nike ba da shawara a kai.
Tuma da la'agai da Malam Suleiman da Kuntugo. Da bari mu je birnin Kebbi. Waya Kebbi?
Da farko kuna magana da Bamarasa na Shafura Mai Goro da ke nan sabuwar kashin birnin Kebbi a tsar Kebbi Najeriya.
To, kamar muna jin.
Ina so ne in kira ga al'ummar Najeriya, ya kamata su tukuma wajen ba da jini da kuma abinci da kuma sutura da waɗannan mutane waɗanda ke son taimako na kaukawa.
Wa za su kai wa duk waɗannan kayan taimakon malam Comrade Migoro?
Ita da gaskiya ni dai dan kunya mura talaka nake na kasa baki daya kuma ina nan a kunya mura talaka na jihar Kebbi. Za mu je ta kunyan mu da mura talaka
kamar kungiyar ku ta murya talaka akwai ita wata hubbasa da take na musamman domin ta ga ta gudanar da wannan taimako?
Ala inda na gaskiya kungiyar murya talaka tana taimako gaskiya kwarai da gaske a Najeriya domin muna ziyartar irin asibitoci da kuma gidajen matayu da dai sauran wasu wurare da ake taimakawa. Don haka za mu
to madala Comrade Migoro daga birnin Kebbi bar mu je Kwantagora waya Kwantagora.
Haji Bello Galadanci kana magana da engineer mai gero makeri Lulu Kwantagora.
Engineer mai gero makeri menene ra'ayinka a gurguje?
To gaskiya wato taimakon nan ta hanyar kungiyoyi ake bi. Kaga akwai kungiyoyi na addini, akwai irin kungiyoyin kamar kungiyoyi haka irin na masu zaman kansu kamar na kungiyar murya talaka. Ta hanyar nan ne ake bi ana taimaka ma irin nan mutane.
Yanzu kamar kai wani taimako kike tunanin jama'a su za su iya yi a halin yanzu waɗanda suke sauraron mu kuma ina za su je?
Kamar kungiya akwai muna da kungiyoyi irin namu na nan na talakawa waɗanda aka taimaka ana kaiwa gidan marayu abubuwa in ya samu da sauransu. To ta haka nan ne ake samu ana taimaka ma waɗannan kungiyoyin.
To madala engineer mai goro bari mu je mai kiran mu na ƙarshe a Katsinan Dukku. Waya Katsina?
Muhammadu Rabi Taulaga da Katsina karamin kufari ne da Katsina.
Muhammadu Rabi menene ra'ayinka?
Abin da ke ra'ayina kamar waɗanda ke gidan marayu ya kamata a ce ya taimake da masu manya-manyan masu amma su kafi da kasashen ake ba sa taimakawa su dai a gwamnati gwamnati kuma kayayyakin da za su mata yawa.
To madalla a gaida Muhammadu Rabi kai ne mai kiran mu na ƙarshe gobe za mu sake buɗe layukan Allah da suka bugu mana mun gode. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC a gogon yanzu karfe 5 saura mintuna 8. Jama'a ku gyara zama saboda Baba Yakubu Makeri ya kawo mana
wasanni a takaice.
An sake zaɓo Kwasi Attachi a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana, wato GFA, a karo na uku a wani taron ƙolihin da hukumar ta shirya a birnin Tamale. Wannan taron ya tsayar da shi kaɗai ne a matsayin ɗan takara ɗaya tilo wanda shi kaɗai ne ba shi da abokin karawa. Kwasi Attachi ya yi abin tarihi inda ya zama wanda aka zaɓe shi a karo na biyu shekarar 2011, sa'annan kuma ya sake samun wannan nasara na uku. Jim kaɗan bayan bayyanar da shi a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta GFA, Kwasi Attachi ya sha alwashin zai jagoranci gangamin gyaran huska da harkar kwallon kafa a duniya da nahiyar Afirka da kuma kasar ta Ghana. Shugaban da GFA tun shekarun 2006 ya ce shi mutum ne da ya yarda da canje-canje na ci gaba, don haka zai taka rawan gani a wannan fanni a duniya baki ɗaya. A wasan Premier League din Ghana kuwa, Accra Hassan Folk, club mafi girma da yawan shekaru kuma wacce ta yi abin tarihi shekarar 2000, ta ɗauki kofin zakarun Africa na Champions League, ta ɗauki kofin Super Cup da kuma kofin Champions of Champions. Yanzu tana kan hadarin fita daga cikin Premier League din Ghana. Hassan Folk ta yi kunnin doki da BA United, wacce ita kuma take kokarin kaucewa fita cikin Premier League din, ya sa dukkaninsu da ya sanyi ƙasa, inda Hassan Folk ta sauko daga matsayi na 10 zuwa matsayi na 13 a cikin ƙungiyoyi 16, a yayin da ita kuma BA United ta koma karkashin jerin kungiyoyin wasan Premier League din Ghana. Sai dai hukumar Premier League din ta dakatar da wasanni biyu da suka rage a kawo ƙarshen baki ɗayan kakar wasa ta wannan shekara. A wata sabuwa kuma, sakataren hukumar Premier League din Ghana, Emmanuel Dasobere, ya musanta cewa hukumarsa ta dakatar da ragowar wasanni biyu na Premier League din Ghana ne don ta shirya magudi wata kungiya ta kauce daga fita cikin Premier League din. Ya ce an dakatar da league din ne saboda wasannin kalubale na nahiyar Africa, kuma an yi wannan tadadi ne tun farkon wannan kakar wasan, don haka babu wani algusu da hukumarsa take shiryawa don wani ya amfana da wannan algusun. Aston Villa ta kammala sayen dan kwallon Barcelona Adama Traore akan kuɗi fam miliyan 7. Dan shekaru 19 ya sanya hannu akan kwangilan shekaru 5 ne domin yayi wasansa a Villa Park. Dan wasa ne mai kwazo kuma naji dadin kawo shi cikin kungiyar tamu, inji coach din Villa Tim Sherwood. Traore ya bugawa babban tawagar Barcelona wasanni 4 a yayin da galibin wasanninsa da karamar tawagar da yake yi. Adama Traore ya bi sawun sababbin yan wasa da Villa ta sayi, ciki har da Jordan Amavi, Jordan Ayew, Mark Bone, Jose Ang Michael Crispo, Rudy Gestel, Idris Gueye, Micah Richard, Scott Sinclair, da kuma Jordan Veritude. Baba ya kuma kili sashen sa na murya America Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai shirin murya America da zai bayyana muku wurin gwamnatin America. ‘Yan tawayen ƙasar Mali suna ƙara ƙaimi wajen hare-haren da suke kaiwa akan rundunar tsaron wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin ƙasar Mali da nufin wargaza ƙasar da ke yammacin Afirka. A satin da ya gabata, ‘yan bindiga sun kai wani harin kwanton ɓauna a wani otal da ke tsakiyar Mali inda suka hallaka mutane 17. An fara kai harin da wuri ne a ranar 7 ga watan Agusta wanda ya kai tsawon awowi 24 a lokacin da jami'an tsaron Mali suka kutsa kai cikin otal ɗin da ke birnin Sivè. Maharan sun hallaka fararen hula 7, waɗanda 5 daga cikinsu ‘yan kwangila ne da ke yi wa rundunar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya aiki da kuma sojojin ƙasar Mali guda 4. Ba a san yawan adadin maharan da suka mutu ba a wannan artabin. Ranar 9 ga watan Agusta, ‘yan tawayen sun hallaka fararen hula guda 10 a wani ƙauye da ke arewacin Mali, kuma ranar 10 ga watan Agusta sun hallaka sojojin ƙasar Mali guda 3 a yayin da motarsu ta taka wata nakiya a lokacin da suke sintiri. Wannan ya nuna cewa duk da sa hannun da aka yi akan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kungiyar ‘yan tawayen da ke arewacin ƙasar da gwamnati a watan Yuni, har yanzu akwai sauran aiki tukuru kafin a iya dawo da tsaro a ƙasar. Amurka ta yaba wa dukkan ɓangarorin na gwamnati da CMA da sauran ƙasashe masu shiga tsakani a ƙoƙarin da suke yi na sasantawa ta hanyar tattaunawa ba ta ta'ada hankali ba. Aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ba abu bace mai sauki ba, ko kuma wadda za a iya yi nan take ba. Tana buƙatar ci gaba da sa kai da mayar da hankali domin samun cin nasara. Amurka na kira ga dukkan ɓangarorin da su duƙufa wajen warware bambance-bambancensu da ka iya tasowa nan gaba ta amfani da hanyar da yarjejeniyar ta tanada. Duka ɓangarorin sun cimma wannan yarjejeniyar ta hanyar haƙuri da kuma tattaunawa. Za a cimma wannan zaman lafiya ta hanyar aiki tuƙuru da fahimtar juna da haɗin kai. Amurka na kira ga dukkan ɓangarorin da suka yi yarjejeniyar da su ci gaba da wannan zaman lafiya da tattaunawa da kuma ci gaba da sasanta bambance-bambancensu domin ci gabansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau.
Madalla jama'a, duk lokacin da ake so fa za a iya sauraron waɗannan shirye-shirye da rahotanni da ma za a iya kuma ganin hotuna da bidiyo duk a shafinmu na www.voahausa.com ko sashen hausa.com. Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Yanzu haka, hukuntar ƙasar Thailand sun ba da takardar kame wani ɗan wata ƙasar waje da ake tuhuma da tada bom ɗin da ya yi dalilin mutuwar mutane 22 a wurin ibada a Bangkok. Shugaban 'yan sandan ƙasar Chief Samyot Pompongmong shi ne ya faɗa yau cewa wanda ake tuhuma ana kyautar zaton cewa ɗan wata ƙungiya ce, sai dai kawo yanzu masu bincike ba su tantance manufarsa ba da kuma kowace ɗan ƙungiya ce ko kuma wace ƙasa. Ƙasar Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar ƙarin sati 2 domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen ƙasar wacce shugaba Salwa Kiir ya ƙi sawa hannu. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael McCoy ya faɗa jiya Talata cewa ba za ta rattaba hannu ba da yarjejeniyar sai an tattauna da mutanen da ƙasar na ƙasar tukunna domin su ga menene ra'ayinsu game da wannan batu.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan. Jama'a, abinda sashen Hausa na murya Amurka ta da muku kenan baki ɗaya yau, sai da sanya asuba idan Allah ya so kai mu. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim a yau da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da Julie Lethes Grisham ita ta da sauti ta ba da umarni. Injiniyan mu ko shi ne Calvin. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.